duk da matakan da kwamitin a ƙarƙashin jagorancin gwamnan bankin Ghana Ernest Addison ya ɗauka domin daƙile faduwar darajar CD ba su haifi ɗa mai ido ba. Kamar yadda rahoton Bloomberg ya nuna, darajar CD ya fari da kashi 3.3 cikin 100, inda canjin kuɗi na dalar Amurka ya kai CD 11.3 a Accra. Rahoton ya ce CD ya fadi da kashi 45 cikin 100, mafi girma tsakanin ƙasashe 148. Yayin da nake hada wannan rahoton, dala ya kai CD 12 a Accra. Watanni biyu kenan ƙasar na tattaunawa hukumance da asusun lamuni na duniya, wato IMF, domin samun lamuni na dala biliyan 3 cikin shekaru 3. Asusun na IMF na tafiyar hawainiya wajen amincewa saboda yana buƙatar tabbatar da tsarin dorewar biyan bashin. Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia ya bada wasu dalilan da suka kawo faduwar darajar CD.
We had to undertake a major banking crisis reform.
Ya kamata mu magance matsalar da bankuna ke fuskanta, inda muka hada wasu bankuna suka zama daya. Hakan ya sa mun kashe kimanin dala biliyan 7 domin mu kiyaye tsarin bankunan kasar. Sai annobar corona ya zo a 2019. Kafin mu farga kuma, yakin Ukraine ya kara mana masifa. Waɗannan dalilan ne masu fashin baki akan harkokin kuɗi da tattalin arziki ba su amince da su ba, kamar yadda Hausa Adam Attijani ni akan tattalin arziki yace
mu daina zargin fadar Russia da Ukraine da COVID. Ina jin cikin reportin IMF sun nuna mana cewa faduwar darajar CD bai da alakantuwa da fadar Russia ko kuma COVID. Tattalin arziki ne da yake gwamnati ya kasa wasu wurare da dama, shi yasa CD ya kara darajar shi ke yawan faduwa. Na farko shine irin gine-gine da ake yi cikin Ghana, abin da ya shafi gina makarantu, tituna, hospital da sauransu. Mafi yawanci masu wayannan gine-gine duka Turawa ne, kuma yarjejeniya da gwamnatin Ghana ke yi ana yi ne bisa kuɗi na dalar Amerika. Sannan kuma na biyu shine tattalin arzikin kasar Ghana. Mun fi dogaro kan kayan da ake shigowa da shi gida fiye ga kayan da mu muke kaiwa kasashen waje muna sayarwa. Na ƙarshe shine lamari na basussuka da kasar Ghana ta tara.
Al'ummar gari sun bayyana korafin su game da faduwar darajar kuɗin ga harkokin su.
Every day kuɗin na sakewa kuma ana kara kan kuɗin. Ni dala na 83 mana sai ban tafiya kuma ba zan sai kaya ba domin an zo a rage. Yau da safin na sai dala 12.60 pesos. Kuma banda choice don agan bayan azo kasuwa gaba da shi in ka siya abu da safe kafin barci ka buga bai kai kayan da muke siyo duka at the loss.
Kware kwa CD dai ta fadi kagan ma yanzu ruwan leda da ake sare shi 20 pesos yanzu ya koma 50 pesos kawai ma yanzu da ka siya ka ajiye coins ka gaje da paper don abin 50 pesos 20 pesos yanzu ya koma 1 CD.
A ƙarshe Hamza Adam Attijani ya nuna cewa duk matakan da gwamnati ta dauka na ƙara farfado da darajar CD na kan hanya, amma ya ƙara da waɗannan shawarwarin.
Na farko ya kamata gwamnati ya kula da yawan kare-karen farashin kaya na yau da kullum, kuma wannan kan ayi to ya gamata a inganta lamari na noma. Sa'annan kuma kayan da muke kaiwa kasashen waje ana sayarwa ya kamata ana iya ana sarrafa su fawa yadda zai kiman wayannan kayayyaki duka yayi yawa ayi ana samun makudan kudade. Sa'annan kuma ya kamata gwamnati ya kula da irin yarjejeniya da ake yi ma wayanda ke zuwa muna gine-gine a ringa yi da seedin Ghana. Sa'annan kuma na biyu wato kamfanoni da muke da su ya kamata a kula kudi nawa ya kamata su fi da shi cikin Ghana ƙarshen wata, ƙarshen shekara, koko ƙarshen sati. Shin ya kamata su canji kuɗin zuwa kuɗin dalar Amerika ko kuma CD ne ya kamata a fita da su?
Ranar Laraba 19 ga watan Oktoba, ƙungiyar masu saye da sayarwa na Ghana wato Guta suka fara yajin aiki a birnin Accra domin muntsinin gwamnati ta gaggauta magance matsalar faduwar darajar CD. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.